Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Talata 26 ga watan Mayu shekarar 2018 akan mitoci 1625 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da hantsi. Baba Yakubu Makiri ne tare da Jummai Ali, muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin mu na hantsi. To, bayan kun gama jin labarai, za ku je hirar wakiliyarmu Tamar Abari da magajin garin Gigeme a jamhuriyar Niger, inda ya tabbatar mana da cewa jami'an tsaro sun kama wasu makamai a yankin. Bayan haka kuma muna tafe da shirinmu na Adawo Lafiya da na shirya kuma zan gabatar. Muna kuma ɗauke da sharhin jaridu daga jamhuriyar Niger ɗin. Sai kuma saƙonni da kuma saurare kuka aiko mana, amma duk sai kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Shugaban kasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya yi alkawarin kawo ƙarshen wahalar da 'yan ƙasarsa suke sha. Shugaban ya wani furici ne wajen wani zagaye na tattaunawar gaba da gaba da shugaban 'yan tawaye Riek Machar jiya Litinin. To, amma wannan karan ana gana wacce a birnin Khartoum. A makon jiya, shugaba Kiir da shugaban 'yan tawaye suka tattauna a Addis Ababa, babban birnin ƙasar Ethiopia, ba tare da cimma wata yarjejeniya ba. Galibi dai shugabannin biyu suna samun saɓani ne akan ɗaunin iko da kuma shawarar da masu hamayya suka gabatar na rushe majalisar wakilan ƙasar. Haka kuma shugabannin biyu suna da saɓani akan matakan tsaro. Shugaba Yoweri Museveni na ƙasar Uganda, wanda yake birnin Khartoum domin taimakawa wajen shiga tsakani, ya jaddada aniyarsa ta yin aiki da shugabannin a yankin domin kawo ƙarshen rikicin na ƙasar Sudan ta Kudu. Jiya Litinin, kasuwannin hannayen jari a Turai da Amurka suka faɗe, a yayin da damuwa da ake nunawa akan rikicin kasuwanci ya yi ƙamari a duk faɗin duniya. Kasuwar hannayen jarin Amurka ta faɗi da wajen fiye da kashi ɗaya daga cikin ɗari, a yayin da kasuwannin hannayen jari a Turai suka faɗi fiye da haka. An yi hasara, to amma hannayen jarin fasaha su suka fi ɗanɗanawa, domin sun faɗi da fiye da kashi biyu daga cikin ɗari, faɗuwa mafi girma da aka gani tun watan Afrilu. Shugaban Amurka Donald Trump ya ba da sanarwar shirye-shiryen ƙara kuɗin haraji akan kayayyakin da China ke sayarwa a Amurka, yana misali da damuwa akan matakan tsaro. Nan da makonni biyu, Amurka ke shirin fara ƙara haraji akan kayayyakin da China ke sayarwa a Amurka na fiye da dala biliyan 30. China ta yi alƙawarin mai da martani nan da nan, matakin da ya sa ƙasashen na duniya guda biyu da suka fi kowace ƙasa bunƙasa tattalin arziki fara rikicin kasuwanci. To, labaran nan suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bai ɗaya, majalisar wakilan ƙasar Birtaniya ta yi na'am da shirye-shiryen faɗaɗa filin saukar jiragen sama na Heathrow, filin saukar jiragen sama mafi girma a Turai, bayan an yi shekara da shekaru ana yin muhawara akan irin tasirin da ɗaukan wannan mataki zai yi. Jiya Litinin, majalisar da ake cewa House of Commons ta jefa ƙuri'a 415 na amincewa gina hanyar saukar jiragen sama na uku a Heathrow. Gwamnatin Prime Minister Theresa May ta masu ra'ayin riƙau da ƙungiyar 'yan kasuwa sun goyi bayan ɗaukan wannan mataki sosai. Gwamnati ta lashe takobin cewa za ta faɗaɗa filin saukar jiragen sama ba tare da an taɓa aljihun 'yan ƙasar ba, ma'ana ba tare da an taɓa harajin da mutane suke biya ba, kuma matakin zai samar da ayyukan yi 100,000. Jami'ar yaɗa labaru a fadar shugaban Amurka Sarah Huckabee Sanders, wadda aka kora daga wani gidan sayar da abinci a jihar Virginia 'yan kwanaki da suka shige, jiya Litinin ta faɗa wa manema labarai cewa ba za a yadda ana musgunawa waɗanda suke wa gwamnatin Trump aiki ko magoya bayansa ba. Sarah Huckabee Sanders tana nuni ne ga furucin da wata 'yar majalisa mai suna Maxine Walters ta yi, inda ta buƙaci a tsige shugaba Trump. Haka kuma Ms. Walters ta faɗa wa magoya bayanta cewa idan suka ga wani ko wata jami'ar gwamnati a shagon sayar da abinci ko na sai da kayayyaki kai kuma a gidan mai ne, to a kore su a ce ba a maraba da su a wurin. Amma kun jiya ma wasu masu zanga-zanga suka yi wa shugaban ma'aikatar matakan tsaron cikin gida a wani gidan sayar da abincin 'yan kasar Mexico ihu. Ita dai Sarah Huckabee Sanders a ranar Juma'a aka kore ta daga wani gidan cin abinci a jihar Virginia. Masu lura da harkokin Amurka sun ɗora wa shugaba Donald Trump laifin cewa shi ne ya jawo haka a saboda manufofinsa da ba su da farin jini, musamman na raba iyaye da yaransu a saboda sun shigo Amurka ba bisa ƙa'ida ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wani samame da suka kai a wata unguwa a garin Gigeme a jamhuriyar Niger, jami'an tsaro sun bankaɗo makamai a wasu gidaje, lamarin da magajin garin Abba Kaya ya tabbatar da aukuwarsu. Ga dai ƙarin bayani da ya yi wa wakiliyarmu Tamar Abari a cikin wannan hira ta wayan tarho da ta yi da shi.
Abba Kaya Isa shi ne magajin gari na gundumar Gigeme, ya muni ƙarin haske game da waɗannan makamai da aka ce an kama a garin na Gigeme.
Lokacin da jami'an tsaro suka yi samfirin wani anguwa, labari ne sun ka samu ko yaya ne da suka bincika suka samu makamai.
To su waɗannan makamai waɗanne irin makamai ne, kamar manyan makamai ne ko kuma haka ƙananan bindigogi ne?
Ƙananan makamai ne da cewa da turanci arm individual.
Kamar suna da yawa waɗannan bindigogi, kamar adadin su ya kai nawa?
To adadin su ne ba da iyan kaya muke amma.
Ana cewa kamar ko su manyan bindigogi ne aka samu?
Wannan karya ne.
To su waɗannan bindigogi kamar a ina ne aka same su? Ana raɗe-raɗin cewar kamar an same su ɓangaren kamar sansanin 'yan gudun hijira.
To kusa da haka, amma ba hannun 'yan gudun hijira ne aka same su.
A kusan sansanin ne aka same su?
A cikin garin babu sansani, mutane a garwaye suke a game suke. Sai dai wayansu anguwansu su kare ne, wayansu anguwansu tare da mutane.
To mutanen kamar wasu baƙi ne suka shigo da?
Ba baƙi ba ne ba, ɗan gari ne.
Jami'an tsaro ne suka binciko su?
Jami'an tsaro ne suka binciko suka samu. Yanzu da yake dama aikinsu ne kuma suna nan suna aikinsu yadda ya kamata. In san a wani lokaci sai a yi irin nan bincike. Game da labari ne ko game da zato ne ko hazari ne.
To kamar Monsieur Lemaire, wannan mutane an samu an sa hannu a kansu suna hannun hukuma ne ko kuwa?
Da yake a cikin gida ne aka same su, ba yawo ba suke yi ba a daji ba a cikin gidajen su aka same su.
Yanzu da aka samu waɗannan bindigogi, akwai wani kamar matakai na tsaro da aka ƙara ƙarfafawa a garin na Gigeme?
To kuma da yake yanzu sun ga irin wannan abubuwan na tabbata cewa za su ƙarfafa. Kuma suna ta yi, suna hamzari.
To dama an taɓa samun irin wannan kamar a samu makamai a wurin wasu haka a kama, ko kuwa wannan shi ne karo na farko?
Kin san da yake Gigeme tana iyakan garurukan daji, mutanen daji kin san suna tare da makamai tun da tsaro a wajensu, masu jami'an tsaro na sata su suke barayi da fashi da makami da wani da duka suna abin kansu. Kowa yana rike da yawansu suna rike da abin da makami, sai dai ba a yi gamin hanzari ba a kama su. Ai sun tashi daga dajinan su suna zuwa kasuwa su koma suna tsoro a tare su a hanya ko abin da wani wanda ya yake da hannu wani abin hannu shi yana sayan bindiga da ya sadaka shi.
Kamar su
an taɓa samu ba sau da yawa ba sau biyu.
To kamar su waɗannan kamar suna da izini ne na rike makaman?
A ba haji ba nake miki ba bindiga da kayan talaka ba ne, bindiga kayan iko ne, kayan jama'an tsaro ne. A irin bindigogin da ana ba izinin rikowa kananan bindigogi ne kamar su pistoles, cikin pistole ma akwai masu abin ga masu artashi cikin sassafon, fiye da haka ba a bada. In an tarra kada tare da makami kamar na iko, in san ba tare da daidai ba, ba tare da hanya ba da karke da shi. Don shi ne ana cewa
ba kan ka'ida
ba, cikin ka'ida ba kika rike da shi.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Tamar Abali. Kafin dai mu ci gaba sa a ci gaba da shakatawa da wannan wakar. Dalla da fatan an shakata da wannan faifan. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. Yanzu ku ƙarfe 3 ne da minti 15 na dare a nan Washington, ga kuma shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba Yakubu Makiri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ne muke kawo ƙarshen hirar wakilinmu a birnin Yamai Suleiman Muni Barma da Laftana Abubakar Sale Dan Bahago, babban jami'in sashin kaikawo motoci na ma'aikatar kwana-kwana ta Nijar, wanda yake mana fashin baki akan abubuwan da ke haddasa hatsarin mota a jamhuriyar Nijar. A tattaunawarsu ta baya, Laftana Sale Dan Bahago ya fara ba mu wasu alƙaluma masu daga hankali na hatsarin da ake samu a cikin wannan shekara. A yau ma zai ci gaba da ba mu waɗannan alƙalumar ne kamar haka.
Lalle ko cikin wannan shekarar da muke watannin farko Janvier zakwa har Mars muna da doni statistic kwatancin kaga nan muna da accident 111 cikin wata uku, da kuma waɗanda suka samu rauni wajen 1938 don tun yanzu muna da mutuwa wajen 60 cikin wata uku. Kaga kenan ya kamata vraiment mutane su kula su zanka respecte wannan kaidori na tuki. Lalle accident nan ya mai da dukkan Niger ba iya cewa matashi ko abin ga duka kowa ne yake concerne, de fois matasan ne, de fois manya, mais généralement matasan yahi concerne su, parce que in ka dauko wancan volley da nace akwai wadanda basu suna satan daukan motoci uwayen su su yi harkokin su, daga can kuma accident yana iya faruwa parce que baka da permis. Dole in baka da permis baka iya respecting code de la route, donc busa wannan fanni duka ne kowa duka tranche ne yasa suwa mata da maza da yara da kanana kowa da kuma accident in ya shahe shi.
To ya za a magance cinkoson ababen hawa da yake ana ganin yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo hatsara? Misali in aka ɗauki hanyoyi a nan Niger da masu motoci da 'yan babura da 'yan kekuna duka haɗa ake wuri guda.
To bisa wannan fanni ina sa tsammani Niger yanzu ko kuma nan Yamai cinkosu certa akwai, amma akwai hanyoyi kuma da ke ta karuwa, kuma hanyoyi ne waɗanda in ka diba akwai waɗannan plaque da duka wani signalization da ke montrant ga abin da ya kamata ka yi, ga abin da ya kamata ka yi, ga inda ya kamata ka bi, ga inda ya kamata ka bi, kenan komi ko da babur da motoci suna bi tare, kenan in kowane yana respecting abin da ya kamata shi cikin code de la route wannan ba a samu wannan matsala.
Waɗanne hanyoyi kake ga ya kamata a bi domin rage yawan hatsarin ababen hawa?
To hanyoyin kullum ana ta yi, hanyoyi su ne sensibilisation tanto radio tanto tele, waɗannan kullum ana gai, kullum ba mu gaji za a ta yi.
To a ƙarshe Moletana, akwai wani kira da za a yi zuwa ga al'umma akan maganar nan ta hatsarin ababen hawa?
To kira na guda ne, kira na zuwa ga al'umma, mutane da Allah su zanka hankuri. In ka zo ga round point ko da cikin code de la route an ce kai ada priorité ka zo kai sannu yakin kai abordan round point inka ka wuce, don hankuri shike sa accident wannan ya rage. Ko kana da priority in ka zo ka rage sannu ka wuce, me ba dan kana priority ba ka zo ga round point kamar wanda ka shigo ka wuce a guje, duk waɗannan bai kamata ba. Donc mutane kuma su yi observing code de la route, kuma uwaye in suna da motoci sun san da suna da yaran masu karambani, donc su zan ka sani inda suke aje kiluluwa su boye, tunda yara fa yaro karambani ba iya hana mishi. Bayan shi kuma masu shan giya suna ɗauka mota su ma ya kamata a daina, da kuma telefon komi urgence idan kai in ka samu telefon ka samu waya ya kamata ka tsaira ka koma gehe yakin ka ɗauki telefon ɗinka. Don ka ina sa tsammanin waɗannan abubuwan duka in ana respectan su accident insha Allah zai ragewa.
Da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen hirar wakilin Suleiman Muni Barma da Laftana Abubakar Sale Dan Bahago, babban jami'in sashin kaikobin motoci na ma'aikatar kwana-kwana a jamhuriyar Nijar. A sabon mako za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin wakilin namu Sule Mumuni Barma da bakonsa Lieutenant Danma Hago da madaukakin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka. Baba Yakubu Makiri ne daga Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. Madalla yanzu kuma har yau dai muna cikin wato jamhuriyar Niger zamu kawo muku kuma sharhin jaridu na kasar.
Jaridu a wannan mako sun bankado labarin wani mummunan al'amarin da ke faruwa a asibitin haihuwa maternity Isaka Gazobi da ke matsayin mafi girma a sahun asibitocin haihuwa a birnin Yamai. Jaridar Le Republicain wacce ta buga hoton wasu mata biyu kwance kan gado guda suna nakuda cewa take wannan al'amari abun ban takeici ne da ke fayyace rashin imanin wasu ma'aikata. Jaridar na ganin ya kamata a dubi halin da mata suka tsinci kansu a wannan fitacciyar asibiti. Jaridar Lanketer na cewa rundunar haɗin gwiwar Jason Sahel na fuskantar turjiya daga hukumomin Algeria, lamarin da ya haddasa ɗari-ɗari a wurin ƙasashen da suka yi alƙawalin ba da gudunmuwar kuɗaɗen da rundunar ke buƙata don ƙaddamar da farmakin fatattakar 'yan ta'adda. Jaridar ta ce rikicin shugabancin da rundunar ke fuskanta a yau ya kai matsayin da sai da aka garzaya gaban ƙungiyar Tarayyar Afirka, yayin da shugaban ƙasar Chadi da takwaransa na Mauritania ke gunaguni akan cewa an fi tallafa wa Niger da Burkina da Mali akan maganar ayyukan tsaro, in ji Lanketer. Jaridar Le Monde Aujourd'hui ta mai da hankali akan labarin ton biyu na tabar wiwi da hukumomin Niger suka sanar cewa sun cafke a hannun wasu gaggan dilolin ƙasa da ƙasa. Sai dai jaridar ta ce abin da 'yan Niger suka kagu su ji shi ne wai suwaye ne waɗannan masu fatauci. Domin bisa al'adar hukumar 'yan sanda a nan Niger, a duk lokacin da ta yi babbar cafka takan gabatar da irin waɗannan mutane wa 'yan jarida domin jama'a ta gansu haza a talbijin. Sai dai a wannan karan shiru dalili kenan da aka fara shakku a game da wannan batu, musamman da yake hukumomi sun ce ton biyu kacal suka kama daga cikin ton 10 na tabar wiwi da ake hasashen an shigo birnin Yamai da su. Jaridar Le Horizon ta ruwaito cewa an shiga cikin halin taɓarɓarewar tsaro a birnin Yamai bayan da aka gano bindigogi suna yawo a hannun mutanen da ba su da izinin mallakar bindiga. Jaridar na tambaya waya aka yi haka ke kwaruwa a birnin da jama'a ke tsammanin an tanadi matakan tsaro. Mu kulle sharhin na wannan mako da jaridar Le Canard Enfiri wacce ke cewa 'ya'yan zuriyar masarautar Arewa Dogon Dutse sun bayyana mamaki akan yadda ma'aikatar cikin gida ta saka sunayen wasu mutanen da binciken jami'an tsaron jandarma ya tabbatar cewa ba su gada ba a sahun 'yan takara kimanin 42 domin su fafata a zaben da za a gudanar a nan gaba don maye gurbin marigayi Ahmadu Gawo wanne Allah ya yi wa cikawa a watan Oktoban 2015. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma sai sakonni da ka aiko mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa mura Amurka, nuna mai sauraron kuma suna Isiyaku Garba daga karamar kuma mai cikar jihar Adamawa Najeriya. Ina kira ka ɗan wasanmu na Super Eagles da za su wasa da Argentina yau, da Allah su jajirce su tabbatar cewa idan ba su samu sun ci wasa ba su tsaya tsayin daka su tabbatar cewa an tashi 0-0 ko kuma 1-1 saboda mu samu mu haye wannan tabbin na tsira. Ina kira ga ɗan wasanmu mai suna Ahmad Musa da ya jajirce ya tabbatar cewa ya cire 'yan Arewa kunya kunnan gasa.
Assalamu alaikum BOA mai magana Andrew Kana, gashuwa babban auditor general na ƙungiyar muryar talaka na Najeriya. ina bayyana ra'ayina na dangane ga 'yan wasan mu na Najeriya na Super Eagles nasara da suka samu a wasansu da Iceland abun farin ciki ne. To Allah ya sa wannan wasa da za a yi tsakanin Najeriya da Argentina mu samu nasara ci 5-0. Sannan kuma mutane ma su tashi tsaye wajen UN Najeriya addu'ar samun nasara. Saboda abinda aka ce ƙasa Najeriya, to Najeriya ta mu ce kudu da arewa ba wani bambancin addini ko yare, duka ƴan wasanmu ne.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garbace da garwar Umma ta Balija ta raba tare da Najeriya. Da farko muna yabawa ƴan wasan ƙwallon ƙafan Najeriya a wasu da suke a ƙasar Rasha ta kofin duniya. Muna kuma addu'an Allah ya sa wannan karawa da za su yi a yau ta zama nasara a gare mu baki ɗaya, domin ba Najeriya kaɗai ba, Afirka ma gabaki ɗaya. Da fatan Allah ya sa wannan wasa su samu galaba akan abokan wasansu na yau da za su yi samu tsallakewa wasa na gaba. Da kuma fatan Allah ya sa su zo mana da kofin duniya Afirka Najeriya baki ɗaya.
Mai magana nan sashe Rubin Sari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Ina kira ga masu hannu da shuni da 'yan siyasa da 'yan kasuwa, manya-manyan 'yan kasuwar Najeriya, ya kamata ku sa a zuciyanku imani. Idan ka dubi 'yan Najeriya, sai ku zama ta da wajen wasu arziki, amma arziki ba zai ci ba, ba zai sha ba, zai taimaka a musulunci ba, ba zai taimaka na kusa da shi ba, ba zai taimaka a makocinsa ba. Kuni ya tara dukiya, ga shi nan dai shi bai yi wa kansa ba, ba ka yi wa 'ya'yanka ba. Wannan al'amari ya kamata mutane muna gyara halayen.
To yanzu kuma sai labarai amma wannan karon a takaice.
Shugaban ƙasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya alƙawarin kawo ƙarshen wahalar da 'yan ƙasarsa suke sha. Shugaban ya wannan furuci ne wajen wani zagaye na tattaunawar gaba da gaba da shugaban 'yan tawaye Riek Machar jiya Litinin. To amma a wannan karon ana ganawa ce a birnin Khartoum. A makon jiya, shugaba Kiir da shugaban 'yan tawaye suka gana a Addis Ababa, babban birnin ƙasar Ethiopia, ba tare da cimma wata yarjejeniya ba. Shugaban ƙasar Uganda Yoweri Museveni, wanda yake birnin Khartoum ɗin domin taimakawa wajen shiga tsakani, ya ce zai gana da shugabannin yankin domin a samu zaman lafiya. Jiya Litinin, kasuwannin hannayen jari a Turai da Amurka suka faɗi, a yayin da damuwar da ake nunawa a kan rikicin kasuwanci ya yi ƙamari a duk faɗin duniya. Kasuwar hannayen jarin Amurka ta faɗi da wajen fiye da kashi 1 daga cikin 100, a yayin da faɗuwar hannayen jari a kasuwannin Turai suka ɗara haka. Bai ɗaya Majalisar Wakilan Ƙasar Birtaniya ta yi na'am da shirye-shiryen faɗaɗa filin saukar jiragen sama na Heathrow, filin saukar jiragen sama mafi girma a Turai. Bayan an yi shekara da shekaru, ana yin muhawara a kan irin tasirin da ɗaukan wannan matakin zai yi. Jiya Litinin, majalisar da ake cewa House of Commons ta jefa ƙuri'a 415 na amincewa gina hanyar saukar jiragen sama ta uku a filin saukar jiragen saman Heathrow. Jami'ar yaɗa labaru a fadar shugaban Amurka Sarah Huckabee Sanders, wadda aka kora daga cikin wani gidan sayar da abinci a jihar Virginia 'yan kwanakin da suka shige, jiya Litinin ta faɗa wa manema labarai cewa ba za a yarda ana musgunawa waɗanda suke wa gwamnatin Trump aiki ko kuma magoya bayansa ba.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan hantsin. Sai can da la'asari ya za a ji wasu abokan aikinmu. Yanzu a madadin Jummai Ali da ta taimaka muka gabatar da shirin, sai kuma wanda ya shirya ba da umarni Malam Sidi da kuma injiniyanmu na wannan hantsi Darren Smith. Baba Yakubu Makiri ne ke sallama da ku daga Washington DC. Assalamu alaikum.